من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي عام إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تنظر من شيء فنفعله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu ke wannan anguwa ta Biwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan na wannan shekara ta 1447, yau muna yini na uku a cikinsa, da wanda ya daidai da 20 ga watan biyu na shekarar 2025 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Zariyat, ayar da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta 40. Yau biiznillahi za mu dora daga aya da take biye da ita, wato aya ta 41, kuma ita aka karanto mana yanzu. Allah ya ce a cikin ta, wa fi adin iz arsalna alaihimur rihal aqim, cikin adawa, ma'ana cikin sha'anin adawa, dangane da adawa. Allah ya ce iz arsalna alaihimur rihal aqim, yayin da muka aike musu da iska bakarariya. Adawa su ne mutanen annabi Hudu. Allah ya ba mu labarin su a surori da suka gabata, musamman suratul A'raf da suratul Hud da suratul Shu'ara. Allah ya ba mu labarin waɗannan mutane na adawa, da yanda Allah ya aiko musu da manzo suka bujire masa, suka ƙaryata shi, daga bisani Allah ya aiko musu da hukuba. To wannan aya a nan Allah ya taƙaita labarin su, kamar yadda muka gabatar a labarin annabi Musa da Fir'aun. Allah ya taƙaita labarin a wannan sura, haka nan ma wannan kissa ta adawa Allah ya taƙaita ba labarin. Ya ce wa fi adin iz arsalna alaihimur rihal aqim, yayin da muka aike musu iska bakarariya. Bakarariyar mace ita ce wacce bata haihuwa. Kaga iska ita ma sai aka siffanta ta da bakarariya, wacce bata haihuwa, amma rashin haihuwar ta shine rashin haihuwar albarka. Iska ce da babu albarka tare da ita, shi yasa Allah ya ce da ita al-aqim. Daga cikin rashin albarkar ta gashi, ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karrabin, babu wani abu da ta za ta biyo ta kansa, ko ɗan adam ko dabba ko dukiya ko wani abun amfani, ba ta maishe shi kamar yadda Allah ya faɗa wannan aya. Karrabi, kamar da dagaggen ƙashi, ƙashi da ya daddage, haka wannan iska take mai da duk wani abu da ta biyo ta kansa. Ɗan adam ne, ɗan dabba ne, ɗan dukiya ce, in wani gini ne, in menene, sai ta mai da shi ƙasa, kuma ya koma kamar ƙashi wanda aka daddage. Wannan Allah musu aka dadda tunƙaho da suka dinga yi. Su adawa sun kasance suna tunƙaho da ƙarfi, saboda Allah ya musu ƙira ta ƙarfi. yace allati lam yukhlaq mithluha fil bilad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wannan halacci masu karfi irin su ba a garuruwa a wata ayar Allah yace da aka ce da su su bauta wa Allah suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi da za a yi mana barazanar in ba mu bi ba za a yi mana uba shine Allah yace awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa je ba su ga Allah da ya halice su yafi su karfi ba Allah zai tura musu iska suna ji da karfi sai ga iska ta zo ta yi sama da ƙato cikin girmansa da ƙarfinsa da ɗaɗa shi da ƙasa duk ya watse ya koma ya tarwatse babu komai tare da shi wannan da hikima ce ta Allah ita ce rihul azim ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin wannan sune adawa to ga san mudawa
wa
Allah ya ce wa fi samuda idh qila lahum tamattu hatta fi cikin samudawa ma'ana cikin labarin samudawa da kissar samudawa da al'amarin samudawa su kuma yayin da aka ce da su tamattu su ji daɗi shine tamattu dan ji daɗi hatta hinin har zuwa ɗan wani lokaci dan ji daɗi malamai sun saɓani wani irin jin daɗi ake nufi a nan wasu malamai suka ce ana nufin ku ji daɗi da rayuwarku na lokacinku da kuke ta ƙaryata annabin Allah in kun ƙaryata shi to ku ji daɗin rayuwar da za ku yi a duniya to rayuwa ce ta jin daɗi kaɗan kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen Ali Imran yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun daga jin daɗi ne kaɗan kuma Allah yace ku ji daɗi kaɗan wasu ma suka ce a jin daɗin nan shi ne jin daɗin da annabinsu ya gaya masa a lokacin da suka bijire masa suka kuma ce da shi in da gaske ne shi annabin Allah ne to ya roƙi Allah ya fitar masa da taguwa ta macen raƙumi daga wannan falalan dutse na misali ya ce kun yarda in Allah ya fitar muku za ku yi imani roƙa muku shi ya fitar muku da ita suka ce tabbas in dai har ya iya fitar masa da taguwa daga wannan dutse to za su yi imani na misali ya roƙi Allah Allah ta'ala ya sha addu'arsa ya fitar musu da taguwa yace to ga taguwa nan ku zo ku yi imani duk da haka suka bijire wasu kaɗan suka yi imani amma mafi yawan su suka bijire ga su su suka ce a fitar musu da taguwa za su yi imani kuma ga ta an fitar musu suka bijire yace to Allah ya ce in kun ki yin imani wannan taguwa kar ku kuskura ku tabata kar ku tabata wala tamassuha bisu'in laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum kana da ranar zuwa shan ruwanta kuna da ranar zuwa shan ruwanku ranar zuwa shan ruwanku ba za ta je ba kuma ranar zuwa shan ruwanta kada ku tafi sha kar ku tafi mashaya sannan kuma kar ku kuskura ku cutar da ita idan kuka cutar da ita shine la ta masu har zo'in fa ya'khudhukum azabun alimun azaba mai radadi za ta kama ku idan kun taba ta za ku gane guran ku za ku tuka bada zama lafiya Allah ya kale ku an ba ku taba ta ba ma fa da kun taba ta abu lokaci amma ku tabiya sai tafiya suka hade kai akan su kashe wannan taguwa kuma suka soke ta suka yi shawara wanda ga cikin su wanda ya fi su kullum bala ana kiran shi Abdar bin Salih yace shi zai aiwatar da wannan aiki ya aiwatar ba sai da izinin yasa Allah ta'ala yake cewa fa kazzabuhu fa aqaruha kaga aqaruha su kenan ba mutum guda ba amma wanda ya jibanci abin shine mutum guda shine izin ba'asa ashqaha wanda ya fi su zamantowa shaki shine Abdar bin Salih da aka bai soke ta ba sai da yardar su kenan kaga dukkan su sun ba da hadin kai gurin cutar da wannan taguwa da halaka to bayan sun yi haka da Annabi Salihu ya gani sai ya ce to Allah ya ce tamattu fi darikum thalathata ayyam ku zauna a gidajenku na kwana uku kwana ku ji daɗi ku yi duk abin da za ku yi kwana uku ya ishe su ne abin da Allah ya diba mu amma bayan kwana uku nan ba za ku ga azabar da Allah zai turo mu wannan shi ne abin da Annabi Salihu ya gaya mu kuma malamai suka ce wasu suka ce tamatta'u hatta hi ana nufin wannan fadi da Annabi Salihu yace da su ku zauna ku ji dadi har zuwa wani lokaci ma'ana zuwa kwana uku wasu kuma suka ce tamatta'u hatta hi ana nufin rayuwarsu gaba daya domin rayuwa ta kafiri dan jin dadi ne kadan a duniya dan ka ankara sai kaga an sauya an koma lahira daga nan kuma kaga jin dadin sa ya kare sai azaba kuma har illa masha Allah to shine wasu ga waɗannan fasara biyu wannan suka fasara da fasara nan ta biyu tamatta'u hatta fi suna dan samun iskali kadan wurin abin da ya biyo baya kuma sai Allah ya ce fa'atau an amri rabbih sai suka yi dagawa shine atau da ainu hatta yayi girman kai da dagawa kamar da Allah ya ce faka ayyun min karimin qaryatin atat al amri rabbiha atat na dagawa shi kuma atat na alhamza shine na zawwa abu abinda aka zo mu sai a ce atat kamar ta ne shi ma ta zaru min shay'in atat alayhi ta gona atat alayhi da alhamza shi ko wancan ka ayyun min qaryatin atat da ayyun shi na dagawa wannan shi ma fa'atau na dagawa sai suka yi dagawa an amri rabbihim daga umarnin ubangiji umarnin da Allah ya musu suka yi dagawa da gare shi kaga wannan kenan kuma ka wadancan wanda suka fasara cewa tamatta'u fi darikum salasati ayyamin suka ce fa'atau tunda kaga fa'atau an gina shi ne akan abin da ya gabata cewa da aka ce da su tamatta'u hatta hi sai suka yi dagawa kaga kamar dagawar ta fito ne ta zo bayan ce musu da aka yi ku zauna ku ji daɗi na ƴan kwanaki kaga sai zaman alhalin cewa da ya musu ku zauna ku ji daɗi na kwana uku wannan ya auku ne bayan sun riga sun yi dagawa bayan sun riga sun bijire ma umarnin Allah sun kashe taguwa daga lokacin Annabi Salihu ya ce da su tamatta'u fi darikum salasata ayyam ko kagan kace tamatta'u ake nufi na wannan tamatta'u hatta hi ana nufin ce musu da yayi ku zauna a gidajen ku ji dadi na kwana uku to kaga zaka samu iskali da cewa fa'atau sai fa'atau ta nuna kaman bayan ya ce musu ku zauna ku ji dadi a gidan ku na kwana uku bayan haka ne suka yi dagawa alhalin kuma sakamakon dagawan ne aka ce da su su zauna a kwana uku shi yasa waɗanda su kuma suka fassara cewa tamatta'u ana nufin rayuwarsu gaba daya kaga su jerin ya tafi tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbi an gane ko haka ko ta fasara tana tafiya amma na kwana uku nan ya bi zamantowa abinda aka ce musu su yi domin bayan sun yi dagawa ya ka ce da su to tamatta'u fi tarikum salasata ayyam Allah ya ce fa akhadathumur sa'iqat as-sa'iqa ita ce tsawa kamar yadda Allah ya faɗa suratul hud cewa fa akhadathumus sayhat da saiha da sadun da kuma sa'iqa duk ma'anarsu guda shi ne tsawa yayin da suratul a'raf kuma Allah ya ce fa akhadathumur rajfat ita rajfa ita ce girgizar kaza kaga a wannan sura da suratul hud Allah ya ce tsawa ta kama su a suratul a'raf Allah ya ce girgizar kaza shine malamai suka hada gaba daya cewa duka biyun ne Allah ya azabtar da su Allah ya tura musu tsawa saboda tsananin tsawar ne kasar ta yi girgiza mai ƙarfi sai zamana sun halaka daga waɗannan hukumomi guda biyu daga hukumar tsawa da kuma hukumar girgiza ƙasa shi ne ba kaza tun sa'iqa tuhum yanzuru na suna kallo ibnu kasir ya kawo kissarsa tafsirinsa cewa da Annabi Salihu ya ce da su su zauna a gidajensu kwana uku azaba za ta zo musu duk da haka bai sa sun sadu ba alwan sai suka fara dagawa da ingilanci cewa kwana uku ko to mu je zuwa ai rana ba ta ƙarya bari mu je zuwa mu gani yace kuma rana ta farko fuskokin ku za su yi ja rana ta biyu fuskokin ku za su yi yellow rana ta uku fuskokin ku za su yi baƙaƙe sannan daga rana ta hudu a kowane lokaci azaba na zuwa sai aka waye gari kuma fuskokin suka yi ja kamar yadda ya faɗa amma ga mai sa sun sanu da ba da yini ya kare suka ce to yanzu mace ya da yana saura biyu da zuwa aka waye gari rana ta biyu dan ma fuskokin su suka yi yalo kamar yadda ya fada da shi ma yini ya kare suka ce to yanzu dai mace ya biyu ina dai saura daya mu je zuwa mu ga azaban da za ta zo aka yi kwana na uku shi ma aka waye gari fuskokin su suka yi bakake nan ma da yinin ya kare suka ce da Annabi Salihu ina dai ce yanzu an cinye kwanakin da ka fada to bari mu ga yanda azamar za ta ranar tawur kamar da Ibn Kathir ya ce suka ci ado suka fito suna jira wai ta ina azamar za ta ni Allah ya tura musu wannan azaba ta halaka su nan take suka mutu ba tsaye ba su ba labaru shine Allah ya ce fa kadatu musa'ikatu hum yanzurun famastata'u min qiyam bas iya tsayuwa ba saboda azabar ta gangame su ba batun tsayawa ta karar da su ta halaka su kuma kanu mun tasiri ne kuma ba zaman to masu taimakon kansu ba domin da azabar ta zo ba su iya taimakawa juna su hana azabar aukuwa gare su ba ta halaka kowanne a cikinsu babu wanda ya iya tungule ta kuma babu wanda suka iya biya taro su yi gangame don su tungule azabar nan ba su iya ba haka duk kwabatin da suka yi bai hana azabar ta zo ta halakar da su ba
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
الله يشفع قوم نوح من قبل mutana annabi nuhu gabanin haka duk sun gabaci wadannan sun gabaci mutanen adawa sun gabaci samudawa sun gabaci annabi musa sai Allah ya kawo labarin sa a ƙarshe sun gabaci annabi ibrahim ba sai Allah ya kawo labarin sa da ƙarshe da wannan hikima ce ta alqur'ani galibi Allah ya tashi kawo labarukan annabawa wannan da annabi nuhu ake farawa domin shi ne farko ya biyo bayan shi kana annabi hud mutanen adawa sannan a kawo mutanen samudawa sannan a kawo mutanen annabi shu'aibu sannan a kawo kissar annabi ibrahim da kissar annabi lut sannan a kawo kissar annabi shu'aibu haka Allah ke jero su amma wannan jerin sai Allah ya fara da kisar annabi Ibrahim sai kisar annabi Musa sannan aka koma baya aka kawo kisar ta Adawa da Samudawa suna gaban annabi Ibrahim sannan kuma aka kawo kisar annabi Nuhu da ƙarshe Allah ya ce wa qauma nuhin min qablu shi yasa Allah ya ce min qablu domin duk sun gabaci waɗannan da aka ambata innahum kanu qauman fasiqin lalle sun kasance mutane ne fasikai wato fucewa daga yiwa Allah da'a asalin kalmar fasikanci shine fucewa daga da'a shi yasa fasikanci yake mataki mataki duk wani sabo sunan shi fasikanci kamar yadda sabo mataki mataki ne wani sabon sa kafirci ne wani sabon sa babban laifi ne kaba'ira wani sabon sa kananan zunubai ne amma duk suna cikin fasikanci umumi domin duk wani abu da aka yi wa Allah bijire ma Allah aka kiwa Allah da a cikin sunan shi fasikanci to da haka wannan fasikancin shi babban fasikanci ne na bijire ma Allah gurin imani bijire ma Allah gurin bauta da bijire ma Allah gurin kin imani da annabawansa to wannan shi ne babban fasikanci shi yasa Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqin was-samaa'a abanaynaha bi aydin sama mun halice ta da ƙarfi shine aydin nan aydin ba ana nufin hannaye ba hannaye aydi an gane jan uriyar amma nan aydin masdar ne na ada ya idu aida shine ƙarfi an gane ada fi'ilin sa ya idu fi'ilul mudari aydan shine masdar din sa shine ma'ana ƙarfi daka Allah ya ce sama mun halice ta da ƙarfi ba ana nufin sama mun halice ta da hannaye ba aidin nan ba hannaye ba was-samaa'a banaynaha bi aidin haka nan daga cikin hikima ta rubutun alqur'ani wannan kalma sai aka rubuta ta da ya'un guda biyu kamar yadda muke gani ya'un ta farko ita ke dauke da alamar sukun ita ce dubrarriyar ya'un din da ta biyo bayan alhamza muke jin ai ita ce wannan ya'un ita kuma ya'un ta biyu ita ce kira ya'un za'ida wacce aka rubuta ba a karanta ta kuma irin wawu ɗin su ula'ika kaga ula'ika da inda ula'ika take akwai wawu kaga wannan wawu ɗin ba a karanta ta ba a cewa ula'ika haka nan kamar irin alif ɗin mi'a da mi'atai ne kaga dai inda mi'atai ke bayan mimun akwai alif kuma wannan alif din ba a karanta shi dan haka ita ma wannan ya'un ita ce kira ya'un za'ida dan haka wassama'a banainaha bi'aydin a cikin masu karatun mu na gida wasu ka karanta ta bi ayaydin wanda wannan kuskure ne babba na karatu babu wani bi ayaydin babu inda aka karanta ta bi ayaydin babu inda aka ce a karanta ta bi ayaydin babu wani mai fassara da ya fassara kalmar da cewa bi ayaydin duk babu shi to da ka karanta ta wassama'a banainaha bi ayaydin kuskure ne babba kuma abin da ya haifar da wannan kuskure shine tarihin wasali asalin qur'ani kamar lokacin da an rubuta shi babu dugarga kuma babu wasila haka aka rubuta alqur'ani daga baya aka dinga aka yi dugo kuma aka zo aka yi wasali wasali na farko da aka fara samu shine wasalin abul aswad ad-du'ali abul aswad ad-du'ali wasali yayi amma da dugarga iyaka ya bambanta wasalinsa daga rubutun alqur'ani da kalan tawada yayi dugon sa na fataha kalan tawada sai ya diga jat tawada a saman harafi to alamar cewa harafin dinna da wasalin fata in kasara ce sai a diga jattawada a kasan harafi alamar kasara in damma ce sai a diga jattawada a gaban sannan tafiya ta yi tafiya har daga baya aka zo aka samu wannan wasila na Khalil bin Ahmad al-Farahili su ne waɗannan wasila da ke cikin alƙur'ani yanzu wasalin fata kasara damma sukun Khalil ne ya kago su daga baya ko shi ko da kago su ba ya kago su bane ta farko da ya shiga da su a cikin alqur'ani ya kago su ne dan ya dinga karantar da malami ne na larabci yana karantar da su waƙoƙi na larabci kuma waƙoƙin nan ana buƙatar sanin su da wasalan to sai kage su dan ya dinga wasali daga baya a hankali waɗannan wasila suka shiga cikin alqur'ani kuma malama ta karbe tun daga farko malama sun yi tarjiya sun ce ba su yadda ba malumin Qur'ani a wannan zamanin suka ce san ba sai da ba sai da bal Qur'ani da wasalin nan da aka samu shi na Abul Aswad ad-du'a ne ba a taba shi amma hankali a hankali yau da gobe sai suka shiga kuma har aka saba da to garin haka ne aka samu sai ya zama na kowane yanki suna da idan nasa alama na wasali kafin ka zo a tabbata da na Abul Aswad ad-du'a ne mutanen Madina nasu wasali a da can tun farko shine in gurin sukun sai a dan ja layi tun kafin a far san wata alamar fata ta Abul Aswad ad-du'ali kuma lokacin babu inda ba sa wasali sun fi mai da hankali ga bambance sukun domin sukun ya fi ba da matsala to da ka da harafin da ke da sukun sai a ja masa dan karamin layi wannan karamin layi shine alamar sukun shikenan tafiya sai tafiya ya ka zo aka kaji wasali irin na Abul Aswad ad-du'ali shi kuma da ya zo sai mai da sukun ɗinsa kamar ha in ka lura sukun ɗin Abul Aswad ad-du'ali ta ta bambanta da da'ira kuri su kuma mutanen magariba su maroko da sauransu sukun a gurinsu shi ne kuri da'ira a rubutun Abul Aswad ad-du'ali sukun yana da wani ɗan ga a ƙarshe yamin yadda ka san ha haka sukun ne shi kuma da'ira alama ce ta harafi za'id wanda ba a karantawa da aka rubutun magariba sai ba sami iskali ba ai din aka ga ya'un da sukun kuma ga ya'un ta biyu da wannan saifun din nan wannan saifun din alamar harafin da ba a karantawa to zaka sai suka sawa ya'un ta farko sukun ya'un ta biyu alamar harafin da ba a karanta to su kuma mutanen magariba alamar sukun din su dama saifun ce to kaga sai zama daga alamar sukun saifun ga alamar harafi mai za'id shi ma saifun sai zama na anan gurin ne suka haɗe guri guda wannan na da sukun wannan na da ziyada idan aka musu sukun da'ira da'ira duka su biyu ba a iya bambanta wanne ne ke da sukun wanne ne za'ida kuma sanadiyar haka sai aka koma aka ɗauko sukun ɗin mutanen Madina na da wanda suke saka ɗan layi alamar sukun sai aka zo aka ɗora wannan ɗan layin a saman yawon ɗin farko domin ya nuna cewa ita ce sakina ɗin ta biyun aka mata saikul don ya nuna ita ce za'ida shikenan alhalin kuma an riga an saba da fataha ita ce alamar fatin layin nan shine alamar fataha an riga an saba da to amma wai a wannan gurin kawai sai aka ɗauko wannan layin sai aka sa shi don ya ba da ma'anar alamar su wani aka samu matsala karatu yana tafiya wasu na riƙewa wasu ba sa riƙewa har kai kai ga wasu suka ga tabbas wannan layin shi ake ja kuma shine alamar fataha haka din yanda aka karanta da suwar sama amane na habi aidin sai sai ba haka yake ba mai aidin saboda ga fata su da gari zai daga nan aka samu matsala sai zama da karatun mu na mutanen gida ita tafiya bi aidin na tabbai ina din ya kai alaran momi sun kai guda biyu ko uku manya manya wanda suka goge ga karatun alqur'ani ko wannan sai na ce mun bi aidin suke karata kuma haka suka saba saboda haka karanta shi bi aidin kuskure ne was-sama'a banaynaha bi aidin ko da an ga wannan abin ne kama da fata ba fata ha bace kuma domin babu malamin da ya kawo haka a bayani babu inda kira'a take bi ayyidin babu gurin malamin tafsiri da ya fassara ta cewa kalmar bi ayyidin babu ko a littattafan hadisi babu inda aka ce wannan kalma bi ayyidin ya ka wata ma abu ne na ha bi ayyidin sai Allah ya ce wa inna la musiuna kuma lallai mu masu yalwatawa shi ne musiuna daga ausa yusi'u ya yalwata fa huwa musi'un mai yalwatawa to da ka Allah mai yalwatawa daga cikin yalwatawa sai yalwaci ginin sama ruwa ga da sama take da yalwa da girma da fadi haka nan Allah ta'ala ya yalwatawa bayinsa yalwata musu arziki da zuciya da walwala haka nan Allah ta'ala shi ke da yalwa inna Allah wasi'un alim Allah mai yalwaci ne da ka Allah shi ke da yalwa kuma duk wani abu da ya sami yalwa Allah ne ya yalwata shi duk wani dan adam ko mahaluki da ya sami yalwa to Allah ne ya yalwata masa dan haka Allah ta'ala shine musiu wannan wawa da nun da ta zo a sigar jam'i yana da baiti domin Allah ta'ala shi kadai ne amma yana wa kansa ta'biri da irin wannan ta'biri na jam'i domin girma da mulki da isa shine amfani da irin wannan kalma shi kadai ne amma kuma yana cewa mu yace wa inna la musiuna lalle mu ma yalwatawa na wal arda farashnaha yace kuma ka samu ka shimfada ta kamar da muke ganin ta a shimfade ka ji imal wahiduna Allah yace madalla da masu shimfadawa kaga madalla da Allah mai shimfadawa duk wannan alamomi ne da za su tabbatar maka cewa lalle Allah ya cancanci abota masa shi shi kadai kuma Allah ya cancanci a saukar masa abiku wuya a saduda ba kamar yadda adawa da samudawa suke masa dagawa ba Allah ta'ala ya wuce masa dagawa domin shi ke da waɗannan abubuwa shi ya shimfida ƙasa shi ya halarci sama sannan kuma shi ke da cikakken duk wanda ya halarci sama da ƙasa kasan yana da cikakken iko yana da cikakken ilimi sai ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn haka nan daga cikin ayar Allah ya halarci nau'i biyu shine zawjayn nau'i nau'i cikin komai da komai cikin halitta sama da ƙasa kaga ya halitta sama da ƙasa kaga nau'i biyu ne masu kwafin juna haka nan ya halarci rana da wata kaga su ma masu cin karo da juna haka nan ya halarci zafi da sanyi kaga duk masu cin karo da juna haka nan duk in ka duba cikin jinsin halittu ya halarci namiji da mace kaga su ma duka jinsi ne to haka Allah ya ce cikin komai da komai min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah ya haka la'allakum tadhakkaruna ku kai tunani ku kwa dawo cikin hankulan ku kwa sa hankali ku lura da wannan aiki da Allah ya yi hakan ya kai ku zuwa ga samun tabbacin cewa lallai Allah shi kadai ne akwai shi kadai ne kuma shi ke da cikakken iko da ilimi kuma shi ya cancanta abota masa shi shi kadai ruwan nan na da cewa banda za a yi tunani a gano cikin waɗannan abubuwan da Allah ya ja hankulan mu zuwa gare su sai ya ce fa firru fa
firru ila Allah
firru ila Allah da aka ku zabara ku gaggauta ku yi gudu zuwa ga Allah kun ji waɗannan bayanai sun isa su sa ku san waye Allah kuma sun isa su sa ku san ubar Allah na da tsananin gaske domin ji yadda ya yi da adawa mun ji yadda ya yi da samudawa mun ji yadda ya yi da fir'auna da mutanensa mun ji yadda ya yi da mutanen annabi nuhu da haka mu gaggauta mu san cewa Allah ta'ala ba abin wasa ba ne kun cewa Allah ta'ala abun a kama kafa da shi ne abun a kama gefansa har ka kama gefen da yake akasin na Allah domin zaka babu abin da zai tsirar da kai daga azabar Allah ce shi kuma wanda suka fi ka karfi wanda suka fi ka dabara wanda suka fi ka komai da azabar Allah ta zo wasiya tsina nama kansu komai ba da ka magani safiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lallani gare ku daga gare shi ne gargadi ma'ana ni ina muku gargadi daga Allah kuma mai gargadi mai bayyana gargadinsa ka bayyana muku gargadi game da Allah ku koma ga Allah shine ku buta da tsira gare ku duniya da lahira la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar kar ku kuskura ku sanya wani abun bauta daban tare da Allah Allah shi kadai yake shi kadai yake da shi bauta shi kadai ya kamata a bauta ma kar ku kuskura ku haɗa shi da wani gurin bauta inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni ina mai muku gargadi game da haka ne gargadi ne bayyananne akan kar ku haɗa kowa da Allah gurin bauta idan ka kuskura ka haɗa Allah da wani Allah wani da Allah gurin bauta to daga nan duk wata dama da kake da ita ta gafara Allah ta riga ta kau gare ka duk wanda ya haɗa wani da Allah a gurin bauta kuma ya mutu bai tuba ba to wannan Allah ya alƙawarin mu ya gafarta masa kaga damar da kake da ita da Allah ya gafarta maka zalimi komai yawanta biyan ne yake ko ka mutu baka tuba ba akwai yiwuwar Allah ya gafarta maka amma fa ban shirka shirka ita ce in har ka mutu baka tuba ba to ka riga ka rasa damar da kake da ita a gurin Allah sai ya sai maka wannan zalimi na'am
فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوا أثر به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم
Allah ya ce kazalika ma atallabina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kamar haka ana kamar yanda muka ji daga bakunan waɗancan da suka gabata musamman mutanen Fir'auna yanda suka gaya wa annabinsa annabi Musa lokacin da ya je musu da saƙon Allah kamar da Allah ya ce wa Musa ya arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun yace da shi boka ko mahaukaci Allah ya ce kamar yanda kuka ga haka wanda suka kafirta suke gaya wa annabawansu yace haka nan ma atal ladina min qablihim min rasul kamar yanda waɗannan suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Quraishawa suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ko boka Allah ya ce to kamar haka ba a taba wa babu wata al'umma da manzo ya zo musu a gabanin waɗannan Quraishawa face su ma sun gaya wa annabin su irin abin da waɗannan Quraishawa suke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qalu sahirun aw majnun Allah ya ko annabi sai mutanen su ce da shi boka ko mahaukaci haka nan annabin nan ya ci gaba da musu wa'azi har daga bisani Allah ya halakar da su ya tsirar da shi sai Allah ya sake tare wata al'umma su ma su sake bijire ma Allah Allah ya aiko musu manzo su ma su sake daukan mataki irin na waɗancan su cewa annabin su sahirun aw majnun Allah ya ce haka abin ya ta aukuwa kazalika ma atal ladina min qabli kana babu wasu al'umma da suka zo gabanin waɗannan Quraishawa da ke tare da kai min rasul babu wani annabi da yaje musu yaje mu waɗanda suka gabace su face mutanen sun ce da annabin sahirun aw majnun boka ko mahaukaci sai Allah ya ce a tawasau bi wai shin wasiya suka dinga wa juna da haka ma'ana wai shin waccan al'umma in ta zo tana wa al'umma da take biye da ita cewa idan annabi ya zo ki ce mishi sahir ko majnun kuma in suka tashi tafiya sai su gaya mana bayan cewa ko da annabi zai zo ga abin da Allah ya ce wai shin wasiya suka wa juna kaga saboda abin ya zama ruwan dare kai ka ce wasiya suka wa juna al'umma haka bane saboda kun ga duk waɗanda ake halaka su ba san su wa za su zo bayan su ba kuma halakar tana zuwa musu ne ba shiri kwatsam za su halaka maganar wasiya ma bata ba taso ba amma kaga saboda yawan abin sai Allah ya ce kai ka ce wasiya suke wa juna saboda suna faɗa kiran abu guda alhalin waɗannan ba su zamu ne da waɗancan ba waɗannan ba su san abin da waɗancan suka yi ba amma kuma su ma idan suka zo irin abin da za ka gaya wa annabin kenan shi ne kai ka ce wasiya suke wa juna da haka sai Allah ya ce balhum qaumun qabuna a'a ba wasiya suka wa juna ba kawai ne mutane ne masu dagawa dagawar su ce tai kamanceceniya da ta juna waɗannan suna da dagawa waɗancan ba suna da dagawa waɗannan sun bijire ma manzo waɗancan ma sun bijire manzo manzo ya zo ma da waɗannan hujjoji gamsassu waɗancan ma an zo musu da hujjoji gamsassu ba su da wani abin da za su tunkuɗe waɗannan hujjoji da ƙarfinsu za ka sai su koma bisa ga faɗin magana na ƙarya da magana na ƙage da yi wa manzo gargaɗi da yi masa barazana da wannan shi ne abin da suke koma zuwa gari kuma haka wannan shi ne zamantowarsu ƙaumin ƙahuna mutane masu dagawa da girman kai wanda shi hana su karɓan gaskiya shi ya hana su miƙa wuya ga gaskiya maimakon su miƙa wuya bayan gaskiya ta tabbata musu kuma ba su da wata hujja da za su tunkuɗe ta maimakon abin da ya kamata su miƙa wuya a'a ba su yi haka ba sai suka koma ƙarya da ƙazabi ga manzo sai Allah ya ce fatawalla anhum tabbatunsu shi ne tawalla anhum fatawalla anhum fama anta bimalumin kai ba abin zargi ba ne ba mai zarginka cewa ba ka isar masa da saƙo ba kuma ba mai zarginka da wani abu da kai suke faɗa duk abubuwan da suke faɗa kai abin nisantarwa ne daga gare su Allah ya ce wa zakkir kuma ka tunatar daga nan ne malamai suka ce an ce ka fita batun mutane ba ana da mun ka tunatar da su ba shi tunatarwa daban fita batu daban fita batu ka yi haƙuri ka haƙura da abin da suke gaya ma ka kau da kai amma abin da kake kai na isar da saƙon Allah to shi ko kar ka daga da gare shi وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن ومن تناكروا أنا أمبانا للمؤمن هذا لو كنت لك تناكر المؤمن تو أنا أمبانوا كيسا كيسا تناكروا كيسا بيجا بلوكة لوكة أنا تناكروا أنا أسكي أمر متاني باب تناكروا فلا قلوكة متاني سنا سيكي هنيا سنا كوشي و سنا إني ما أنا تناكروا دي أن حنك لي تبدأ لي إن جدين يجاك إني سادة كي وقال أن تناكروا تيقم سيا جاو هنيا Allah ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'min. Na'am.
Wa ma khalaqtu min jinni wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimmun. Inna Allah huwa
Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa halitta aljannu da mutane ba sai dan su bauta min shine illa liya'buduni yasa zama wannan nuna nan tana da kasara asalin illa liya'buduni haka Allah bai halitta aljannu da mutane ba sai dan su bauta min wannan shi da baka so da zuwan mu duniya shi yasa duk mai hankali sai ya sanya abin da ya shafi bautar Allah shine abu na gaba gaba a rayuwarsa duk abin da za ka yi bautar Allah ita ce gaba duk abin da za ka yi ya Allah yake so domin wannan shi ne asalin abin da ya kawo sauran abin da kake na harkokinka na duniya da neman walwala da jin daɗi na fafutuka duk waɗannan kana yin su ne na biyu amma abu na farko to ya zama na wancan shi ne gaba shi ne za ka sa a gaba kuma shi ya fi kowane muhimmanci domin dan shi aka halice ka dan shi Allah ya halice mu dan shi Allah ya halice duniya dan shi Allah ya hore mana rana da wata dan shi Allah yake saukar mana da ruwan sama yake ba mu abinci dan shi Allah yake tsare mu daga bala'o'i dan shi Allah ya mana duk abin da ya hore mana na abinci da abin sha da tufafi da komai duk ba dan komai sai dan mu bauta mana babu kenan sai duk wanda ya mori waɗannan abubuwa kuma ya ki bauta mu Allah kaga ya bijire mu Allah sai sa Allah yake cewa ulaika kal anan bal hum dhal kun bijire wa gashi ka ce Allah ya halice ka dan ka bauta masa duk abin da ya maka tanadi dan ka samu ka bauta masa cikin kwanciyar hankali ya tanada maka kuma duk ka more su amma baka bauta masa bal bugo da ƙari ma ka bauta mu wani shi ya halice ka kai ka bauta mu wani shi ya azurta ka kai ka bauta mu wani kaga wannan abin akwai rashin hankali da rashin adalci a ciki Zaka Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai dan su bauta kuma mu sani bautar Allah ba ta yiwa sai da kare ka shi kawai kace shikenan bauta ce ta Allah ka bauta masa shikenan kuma bai hana ka bauta mu wani mutum ka bauta mu wani to a gurin Allah ba ka bauta masa ba ko da ka bauta mu Allah yanda ya kamata ka bauta masa duk abin da yake kai kai duk abin da yake ka bari ka bari abin da ya azama kai amma a lokutan ka baka rasa dan wani lokaci da kike zuwa ka bauta mu wani kuma to nan duk bautan nan da kai ta Allah bai so bai bukata zai jefa maka abin ka je ka karata kai da wancan da ka bauta masa da kuma tunani inda Allah yake a bauta masa yana dafa a bauta masa kuma a kadaita shi da bauta idan ba ka dai tashi da bauta ba to bautan nan ba ta da amfani bai da ka bauta wa kowa ba tare da shi bai da ka bauta mala'ika ba duk wannan da mala'iku suke da shi a gurin Allah Allah bai da ka bauta musu tare da shi ba Allah bai da ka bauta wa annabawa ba duk da matsayi da annabawa ke da shi a gurin Allah musamman ma shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kowa matsayi a gurin Allah to Allah bai da bauta masa tare da shi ba Allah bai da ka bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da Allah ba bauta haƙƙi ne na Allah shi shi kadai shi halacci kowa da kowa shi ya halacci ɗan adam ya halacci mala'iku shi ya halacci annabawa ya halacci manzanni kuma shi ya ce bauta haƙƙin sa ne shi kadai bai dalila ta ga kowa ba da haka mun tsare wannan shine babban abin da ya kawo kuma kan shi Allah zai mana hisabi kuma shine amanar da Allah ya tayi daga sama da ƙasa da duwatsu duka suka ji karba suka ji tsoron wannan amana suka ce Allah ya dauke musu Allah ya dauke musu da cewa Allah ya ce fala wa hamala hal insanu shi dan adam ya dauke ta da kuma sabon da muka daukan makanmu kuma mu riki wannan amana da kyau mu tsare haƙƙin Allah mu tsare haƙƙin Allah bauta ma Allah shi kadai kada ma da shi da kowa na Allah ya ce ma uridu minhum mir rizq kam neman wani arziki a gurin su babu wani arziki da Allah ke nema a gare mu Allah ga halice mu dan ya yawaita da mu ba kamar yadda shugabanni ke tara sojoji don su samu ƙarfi domin Allah bai halice mu don ya samu ƙarfi ba in yana so ya yaƙi wasu sai amfani da mu gurin yaƙar su kaga Allah bai da buƙatar ba ma iya tare mishi komai gurin yaƙin abokan gabansa bai da buƙatar mu da mu zai yaƙe sa cikin abinsa bai buƙatar mu dan haka nan Allah bai tanade mai halice mu ba don ya tanada mana ƙatuwar gona mu tafi mai tano ba muna samun masa arziki Allah bai halice mu dan haka ba saboda bai da bukata bai da bukatar mu bashi wani arziki cikin arzikin shike bayarwa arzikin duka nashi ne da kuma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imuni shi ma kun ga tana da nunin mai kasra ma'ana wa ma uridu minhum an yut'imuni haka ma'ana ban bukatar wan bukatar su ci she ne yalla ta'ala bai da bukatar a ci ne kuma Allah ta'ala wa huwa yut'imu wala yut'am yana ciyarwa ba a cishe shi yana shi bai cin abinci bai bukata duk waɗannan cin abinci da tufafi da waye duka bukata ke jawo haka in kana da bukatar cin abinci kana da bukatar shan abin sha kana da bukatar hawa abin hawa kana da bukatar gida da zaka zubuni kana da bukatar kaza kana da bukatar kaza shi Allah bai da bukata gaba daya suku bayan Allah suna da bukata zuwa ga Allah bukata ta 100% cikin dukkan al'amuran rayuwarka kana bukatar taimakon Allah idan Allah dauke maka tallafi ɗaya daga cikin dimbin tallafin da yake baka to ba za ka kai labari ba kaga shi yasa Allah shine ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shi yasa wata yace ya ayyuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah Allahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah kuke da bukata zuwa gare shi la mahala kuma cikin kowane yanayi shi ko Allah huwal ghaniyyu shine mawadaci ya wadaci daga komai sai bukatar komai daga kowa kuma shine abin yabo da ka yi wayo da ni timu inna Allah huwar razzaqu Allah shine mai yawan azurtawa duk wani arziki daga Allah ne duk wani mai arziki Allah ne ya azurta shi da haka dukkan arzikin nashi ne duk wani mai arziki shike azurta shi kuma zo kuwa jama abocin karfi wanda bai bukata ne karfafa da mu ba so yake amfani da mu a matsayin sojoji ba mu je mu yakan masa abokan gaba a shike da tsananin karfin sa wanda da karfin yake murkushe duk wanda ya so murkushewa bai bukata da haka kuma ba wani rana za mu yi wa Allah ba iya ka bautan nan almatin mai karfi karfi kuma mai inganci to haka Allah shine mai karfi ta inda bai da bukatar mu taimaka masa gurin abin da ke bukatar karfi Allah shine mai azurtawa da bukatar mu taimaka masa cikin abin da ke bukatar arziki shine mawadaci al-mutlaq na
ya
Allah ya ce ba inna lil ladina zalamu dhanuba, lalle waɗanda suka yi zalunci suna da rabo, shi ne zanuban da fathar zal, zunub da damma shi ne zalibi. Za ka nan ana nufin waɗanda suka yi zalunci suna da rabo na azaba, rabo na uquba, misla zanubin ashabi, kwatankwacin rabo na ire-irensu su ne ashab. Kaga ashab su ne ire-ire. Ana cewa sahibin mutum wanda ke tare da shi ko da yaushe. Ana cewa sahibin mutum wanda tasa ta zo daya yake tare da shi. Kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbansa saboda suna tare da shi. Haka nan ana cewa kai sahibin mutane ne ko da ba tare kuke da su ba. Dabi'anku ba daya ba, al'amarinku ba daya ba, addininku ba daya ba, amma saboda kuna zamani da su. Zamanin ka daya da su. Ina ce kai sahibinsa ne. Ko ko ai saboda gwagwarmaya, kai ne abokin gwagwarmaya. Da ce to kai sahibin su ne, kamar da Allah ce da Qurayshawa ma sahibukum majrun, sahibunku. Kaga Allah ce da Qurayshawa annabi sahibin su ne, yana nufin wanda suke gwagwarmaya ne. Haka nan kuma waɗanda taku ta zo ɗaya, kaga Qurayshawa ba su yi zamani da waɗancan da suka gabata ba, su Adawa da Samudawa da mutanen Fir'auna duk ba su yi zamani da su ba. Amma kuma kaga tasu ta zo ɗaya, saboda kafircinsu ya zo ɗaya, jirewarsu ta zo ɗaya. Ƙaryata wasu ga annabawan Allah ta zo ɗaya, sai Allah ya ce to sahibansu ne. To shi ne Allah ya ce suna da rabo na uquba, irin rabon da waɗancan suke da shi. Kaga waɗancan sun samu nasu rabo na duniya kafin lahira. Waɗancan Allah ya ce fanabaznahum fa'akaznahum wa junudahu fanabaznahum fil yammi. Kaga wannan shi ne rabonsu na uquba a nan duniya. Haka nan su ma Adawa rabonsu na uquba shi ne kin arsalna alaihim rihal aqib, su ma Samudawa suna da taka rabo na uquba. An gane inda Allah yake cewa fa akazatuhum sa'iqatu fahum yanzur, kaga kowanne yana da nasa rabo na uquba ta nan duniya dukkan bil lahira. Allah ya ce lan nuziqahum azabal khizyi fil hayatid dunya wala azabul akhirati akhza, azabul lahira ta fi tsanani. Koda kamar yadda waɗancan suka ɗanɗana tasu uquba ta nan duniya kafin ta lahira, su ma waɗannan Qurayshawa da ke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna da nasu kaso na azaba da za su ɗanɗana a nan duniya kafin lahira. Shi ne malamai suka ce nasu uquba shi ne uqubar da Allah ya musu ita a yakin Badar. Sai Allah suka ce cewa fala tasta'jilu, kada ku min gaggawa, shi ne fala tasta'jilu, za ba ita ma tana da kasara. An gane ko wacce take da kasara shi ne fala tasta'jiluni, kada ku yi min gaggawa inda Allah. Azaban na nan tafe, kada ku min gaggawa tana nan tafe, shi ne fala tasta'jiluni. An gane ko akwai inda ya zo da kasara ba kuma shi gaggawa. An gane gaggawa kawai inda ya zo da kasara ne yake cewa wa yaquluna mata hadha alwadi in kuntum sadiqin, aba nan ba can wannan ayat da muka kawo da zu a cikin wannan sura. Yas'aluna ayyana yawmuddin, yawmuhum 'alan nari tanzuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jiluna. Kun ga wannan bai da kasara, hadha alladhi kuntum bihi tasta'jiluna, wannan shine wanda kuke gaggawa da shi. Amma wannan fala tasta'jilu ji da kasara ma'ana kada ku mun gaggawa. Saboda wannan shine fa inna lil ladina zalamu, alladina zalamu, wadanda suke zalunci, zalunci ana nufin shirka. Kamar da Allah ya ce a labarin Luqman, yace inna zulma a inna shirka da zulmun azim, kada shirka zalunci ne babba. To haka nan shi ma wadanda suke zalunci, wadanda suke shirka suna da nasu kaso na uquba a duniya da lahira, irin uquban da aka yi wa ire-irensu sune ashabun sahibansu. Haka Allah ya ce fa la tasta'jiluni, sai Allah ya cika da surar da cewa fa wailul lil ladina kafaru, lalle bane ya tabbata ga wadanda suka kafarta. Yawmihim alladhi yu'aduna, bayyinan su da ake musu alƙawari da shi, ma'ana bayan wannan uquba da Allah ya musu a duniya, Adawa ya musu tasu a duniya, Samudawa ma haka, su ma Qurayshawa tasu na nan tafe, kamar da Allah ya ce fa inna lil ladina zalamu dhanuban, nasu na tafe. Lokacin da aka saukar da ayar makkiya ce, kuma yakin Badar an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira. Kaga kenan lokacin da aka saukar da wannan aya uquba su bata riga ta zo ba, amma Allah ya ce tana nan tafi, kuma ta zo ta auku kamar yadda Allah ya faɗe. To bayan duk waɗannan uqubobi na duniya, sai Allah ya ce to duk waɗanda suka kafarta daga dangin waɗannan da aka ambata, da ma waɗanda ba ambata ba, da wanda suka gabata, waɗanda suke tafe dukkan dangin kafirai suna da azaba min yawmihimul ladhi yu'aduna cikin yinin nan nasu da ake musu alƙawari da shi shine ranar alƙiyama ko su ƙaryata ko su gargata ta ko su ƙaryata tabbas suna da azaba a wannan yini Allah ya mana tsari wannan shine karshen wannan sura kuma lokaci ya insha Allah za mu dakata akan nan Allah ya mu gobe bi iznillah za mu dora daga sura da take girbiye da ita wato sura ta to alhamdulillah rabbil alamin
Masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara mu muna uku ga wata Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka zuwa Madina shekara 1447